Sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya dora ne kan tattaunawar mu da shugabannin matasan makiyaya da manoma waɗanda suka nemi hanyar sasanta sabani da ke tsakanin su. Na tambayi Daliyar Bitrus Ron ko me ya janyo suka samu saukin tashin hankali a yankin nasu.
Yadda sauki ya shigo mana a garin Kwi da Fas a barnin rikici, na gani tun lokacin da wannan kungiyar Yaba ta shigo Kwi ta zo da matakai duba hanyoyi na zaman lafiya. To na ga tun lokacin da sun zo sun bi wayannan matakai din, akwai sauki yanzu domin akwai wuraren da dama mu ba ma yin noma. Da sun zo sun duba matakai su hada mu noma, da su Kwi da Fas kenan.
Kenan an samar muku da gona, aka ce ku Fulani da ku Biram ku yi gona ku yi noma a gona guda?
Mu Biram da Fulani mu yi noma a inda dama gonakinmu ne, inda dama ba mu yi saboda rikici. To waje ne muka diba muka hada hannu tare da Fulani. To wannan gonan na gani yana daya daga cikin abin da ya kawo mana zaman lafiya.
Wannan gona ku kuka nemi iri, ku kuka nemi taki, ku kuka yi huda da sauransu, kuka yi noma ko dai yaya?
Gaskiya na gode da wannan tambayan. Tractor ne ya yi mana wannan gonan, kuma wanda ya sponsori nama wannan noma kungiyar Yaba ne. Su ne suka biya kuɗi, iri da dukkan abubuwan da za a yi noma da taki ma duka. Kungiyar Yaba ne sun tallafa su yi wannan noman.
Yaya ka ji ku da ba kwa jituwa da juna sai gashi kun haɗu a gona kuna kallon juna?
Gaskiya na ji daɗi sosai, domin dama ba a sofi haka kawai zan je gidan Fulani ba saboda rikici, amma tun da an haɗa mu haka ina jin daɗi sosai, domin shiga gidan Fulani yanzu kan ba damuwa ba, har ma nake iya zuwa diban takin can in sama gunana. So na ji daɗi wannan kware da gaske.
Hajali, yaya kuka ji yanda aka ce yau gashi nan kun haɗu a gona guda kuna noma tare tsakaninku da ƙabilan Biram?
Ai daɗi ma irin shi ba har ba misaltuwa. Idan mutum ya tuna lokacin da ake zaman lafiya, mutum yana cikin ku kullum. An yi wani zamani ko a gari muka haɗu ba ma gaisawa, ba mu wanda zai ma kowa magana from no any reason. Amma yanzu da wannan kungiyar ta shigo tsakani da Allah, daɗin da muka samu ni don wannan imara ban san shi ba, yayan shi ne na sani. Amma yanzu abokantakan da yake tsakani na da shi da irin ƴan uwan shi wanda aka haɗa mu gonan ba a misaltuwa. Yanzu ko karfe 2 dare mutum zai iya binciken ku ya wuce, ba wani abun nan. Su ma haka akwai mutanen da ruwar na kusa da mu, da ba su bin hanyar da ya fi masu kusa zuwa Barikin Ladi cikin anguwanmu ne, da ba su bi, sun kusan shekaru ba su bi. Amma kullum yanzu ko a wajen masu ke zuwa su nemi mashin a kai su gari. Sanadiyan wannan kungiyar da ta shigo ta haɗa mu interaction muna da idan mutanen Biram suna kiwon shanunsu a ta inda suke, in sun ga na Fulani suna zuwa sai su kore nasu su gudu, sai su ce za a Fulani za su zo su bi wasu shanunsu kawo masu attack. Amma ni yanzu na san ga inda shanu za su fito kaman kirnan waran nan, shanunsu suna kiwo, shanunmu za su taso su je su faɗu da yaran har gasa masara ma na samu yara suna gasa masara tare. Ga shanun Biram, ga shanun Bafulatani suna kiwo tare.
Malam Daliyo, a da ana ganin kaman matasa su ne kune majiya ƙarfi, wanda a ciki akwai masu kyau amma kuma akwai ɓata gari wanda suna jiran abu ne kaɗan ya taso sai kaga an baza gari da tashin hankali. A yanzu kuna faɗakar da ƴan uwanku matasa domin a tabbatar da cewa wannan tushen zaman lafiya da wannan ƙungiya ta kawo muku ya ci gaba?
Gaskiya wannan kam muna kai shi kware da gaske. Mun riga mu fara muna fadakar da juna akan wannan batun zaman lafiya, don zaman lafiya abu ne mai kyau, yana kawo ci gaba cikin al'umma. To kullum aikin kenan. Wani lokaci ma idan mun ga waɗanda ba sa cikin wannan kungiyar suna so su yi wani abin da bai kamata ba, ko a wajen kiwon Fulani ko a gona haka, muka yi musu magana a yi a hankali saboda kada a tada wani abin da zai kawo mana damuwa cikin al'umma.
Da kuma matakan da kuma za ku ɗauka domin tabbatar da cewa ba wani bakon da ya shigo ko ya haddasa muku rikici?
Gaskiya kam mun riga mun ɗauka mataki. Mun yarda cewa wani daga wani wuri yana iya zuwa sai ya kawo mana damuwa sai ya tafi. amma yanzu matakin da mun dauka muna sa ido sosai idan ba ko ya shigo gari ya kamata a tuntume shi ina ne ya fito da dalilin zuwan sa gidan wa ma zai soka
ana liyo kamar yanda na tambaye shi kuna sa ido domin tabbatar da cewa kun samu wannan zaman lafiya kuma wani bai shigo ya kawo muku wani sabani ba
insha Allah muna bakin iya kokarin domin muna ga mu wani bakon fiska muna shugabannin mu kamar chairman meti Allah zuwa su arda zuwa su madaki zuwa su imam an kafa doka duk inda matasa suke suka kai shanu suka yi daban su a wajen don su je su yi kiwo idan wani bako ya shigo wanda ba su sani ba su yi kokari su kira su akwai su kira yulli da a don aje a tambaye shi daga ina ka fito kuma su waye ne iyayenka don wani abu ya zo ya faru a wajen tunda da ana zaune lafiya ba wani abun da don zuwan shi in an zo an samu wani barna ko wani abun da aka yi wanda bai kamata ba to za a je a tuntube shi ko ya gudu za an san da inda ya fito za a je a neme shi kuma da izinin waye ya shigo duk wannan matakan ana bin shi don a zauna lafiya
Shugaban kungiyar Yaba dake fafutukar kawar da tashin hankali da samarwa al'umma adalci Fakim Jacob Choji ya dora ne kan bayanin sa na aikin gano musabbabin rashin tsaro da hanyoyin magance su
to mu a cikin dukkan su project ma da muka yi tun da aka establishin din mu muna ji wannan project din ne mu kanmu muka ji shi cewa mun yi abun a za gani yanzu a hakan kuma ba wai dole sai mu muka ci gaba ba zai iya zama cewa domin darasin da aka koya daga wannan zai sa wayansu mutane su je su ci gaba da wannan aikin domin bare kyautu ba a ce kowane lokaci ana kashe million da yawa cewa ana aikin zaman lafiya sai a hakan a wayannan million din ba a iya an samu zaman lafiya ba abu kadan sai a gan cewa an kashe mutane nawa ba za mu zauna ba sai mu ci gaba ko da mun neman alfarma wanda gwamnati ta dauke mataki ko wani dauke mataki akan abin da za a yi a wannan wurin so yau da muka yi da wannan ta farko kenan zamu ci gaba da tattaunawa zamu ci gaba da rukuce mu kanmu muna so mu gani ta yaya zamu ci gaba akwai abubuwan da zamu iya yi da kanmu ko da ma abokanan arziki ne zamu iya mu same su mu gani cewa su taimake mu mu ci gaba da wannan aiki ne wanda duk wanda wai yana son zaman lafiya ya san muhimmancin zaman lafiya zai so ya bada support kuma Allah ya da tun lokacin da muka fara wannan project daga December ba aka ji cewa an yi water attack a Riun ba so ya zama cewa in aka bi the same abun da muka yi da wanda za a iya karawa it means duka wayannan wuraren da ana kan su attack za a iya a gyara su
Aje Alanta na bako Abdullahi yar gogarmayar wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Najeriya ta ci gaba da bayani ne kan tasirin da mata ke da shi wajen wanzar da zaman lafiya
to a gaskiya da a baya mata muna samun kalubale daban-daban saboda al'adunmu da wasu ma suna amfani da har da addini na ganin sun da dan kufar da mata na ganin cewa mu aikin mu shine mu zauna a gida mu yi aure mu tarbiyantar da yara mu kula da gida to amma kuma yanzu kowa ya gane cewa mata muna da muhimman gudunmawa da mu ma za mu bayar saboda idan rikici ya barke ko aka samu yaki ko aka samu wani masifu ya zo mu ma mata ba a bar mu a baya idan aka duba ma mun fi kowa samun kalubale mun fi samu you know shiga kanmu a cikin tashin hankali misali yanzu game da abin da yake faruwa a Maiduguri na ambaliyan ruwa wannan misali ne idan aka ji waye za a samu tare da yara zaka ga mace tana yawo da yaya 5 ita kadai namiji ma ba a ganin shi zai iya je kokon abin da zai ci ita kuwa mace abin da za ta ci da yayanta to shi yasa muke ci dole na gani an gina mace yana da tasiri saboda idan wani abu ya rikice yau mazaje ko an kashe su ko ya nakasa ko ya rasa abin yi ita uwa ita za a bari da yaya kuma yayan nan duk inda suka shiga yau muka ci yayan mu sun lalace uwa ita take zama da yayan nan ita ta san me yake faruwa kuma ita za ta bada gudumawa na ganin an yaki da abubuwan da suke faruwa a yankin mu so mata muna bada gudumawa kuma muna gode Allah cewa an fara ganewa muna da gudumawa da zamu iya bayarwa ba kawai mu zauna a gida ba mu ma akwai gudumawa da zamu kawo da tsari da taimakawa da zai kawo mana ci gaba. Ana jin muryar mu, ana ba mu gudumawa kuma ana ba mu lokacin mu a wasu raran, amma duk da haka muna kira da babban murya na cewa a zo. Musamman yanzu idan ana fadan makiyaya da manoma, ai ba maza kadai ke noma ba. Ba maza kadai ke kiwo ba, mata suna kiwo, mata suna noma. To kin ga abin da ya shafi gona ko ya shafi dabbobi, mu ma ya shafe mu. To dan haka dole ne a yi da mu, saboda mu ma mun san yanda abin yake, mun san yanda ya shafe mu, yanda ya shafe al'umma. To dole ne a yi da mu, mu ba da gudumawa. Kuma muna godewa, muna samun irin wayannan kyakkyawan gudumawan na gani an kirawo mata da ƴan mata, an ji nasu muryan kuma an shigar da su duk wani tsari da ake kawo na tabbatar da zaman lafiya.
Mr. Maji Peters da ke aiki da kungiya mai zaman kanta ta Equal Access yace su ma kasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna fama da rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma.
Cewa kana aiki
a Burkina Faso, akwai project da muke yi a Cote d'Ivoire, maganan da muke ciki kenan yanda za a kawo zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
Amma me ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma?
Dama can shine na daya, ban san da zan faɗa bin na Hausance ba, shine space ya ragu. Kin ga da sai a ce miki ai nan magwaren da makiyaya ke wucewa ne ba kowa a wajen, amma yanzu haihuwa, yanayin da rayuwa kome ya karu, saboda hakan wayannan filayen babu. Inda da zaka ga an ce shanu ne ke wuce, yanzu an yi gini akai, me za a iya yi da zai bambanta wannan? In an ce za a bi na zamani, me za a yi da zai bambanta? So yawanci irin wannan abin ke kawa, kuma manoma yanzu nan da yake ana wahala, kowa ma ya koma noman. Saboda haka yaga abin da ake fada akai, wannan na neman inda dabbobi za su ci abinci, wannan na neman inda shi zai shuka. Kuma banda haka akwai rashin yarda tsakanin mu. So wannan rashin yarda ma komai kai ba a dauka kana yi cikin gaskiya, shine babban matsala.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.